Jama'a, sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM ne radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya Muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu Alpha Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Alhamis 4 ga watan Janairun shekara ta 2018. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin ciki ka muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarin.
An yi asarar rayuka da dama a wani mummunan harin da aka kai a wani sashe na jihar Borno, Najeriya. Matabakin shugaban Amurka ya fayyace matsayin Amurka akan tarzoma da ake gudanarwa a Iran. A wani bangaren kuma mummunar takaddama ta barke tsakanin shugaba Trump din da wani na hannun damansa.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya za a ji wani fashin baki kan takaddamar nan da ta barke ta bazata wadda ta barke tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da tsohon mai bashi shawara Steve Bannon. Za kuma a ji ra'ayin gwamnan jihar Ikiti game da jawabin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kan shekarar 2018. Kamar kowace ranar Alhamis, Alheri Grace Abdu na tafi da shirin nan nata na domin iyali, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani masallaci a jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya a jiya Laraba, kuma ya kashe akalla mutane 10. Waɗanda suka shaida al'amarin sun ce maharin ya shiga masallacin ne dake garin Gamburu jim kadan kafin sallar asuba, inda ya tada bam din. Masallacin ne ta rushe ta koma buraguzai. Yazuwa yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai wannan harin, amma yana da alamar hare-haren Boko Haram. Kungiyar da ta kwashe tsawon shekaru 8 tana tafka ta'addanci da zubda jini da zumar kafa daular musulunci a arewacin Najeriya, lamarin da ya kai ga asarar rayukan mutane 20,000. A Somalia kuma gwamnatin kasar ta ce mayakan Al-Shabab sun aiwatar da hukuncin kisa akan wasu mutane 5 da ake zargi da laifin yiwa gwamnatocin Somalia da Kenya da Habasha leƙen asiri. An kashe mutanen ne a gaban jama'a ta hanyar harbe su a garin Kuntuwari da ke yankin Shabele. Ko a cikin watan da ya gabata ma mayakan na Al-Shabab sun aiwatar da irin wannan hukuncin kisa akan wasu mutane 5, ciki har da wani matashi mai shekaru 16 bisa irin wannan zargin na leƙen asiri. Kungiyar ta zartar da hukuncin kisa akan jumlar mutane 22 a bara. Tara a ciki an yi musu zargi ne na leƙen asiri. Sauda kuma an zarge su da laifukar da suka shafi ko kuma daban-daban kenan da suka shafi fiyade da luwadi da sama da fadi da kudaden jama'a. Ana shan waɗannan labaran ne daga sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya lashi takobi cewa Amurka za ta mara wa masu zanga-zanga kin jinin gwamnatin Iran baya, kuma ya ce shugaban Amurka Donald Trump ya shirya ya bada goyon baya ga masu zanga-zangan ba da kalaman baki kadai ba. A hira da yayi da Greta Van Susteren, wata mai bada gudunmuwa a shirye-shiryen gidan rediyon nan ta Muryar Amurka a ofishin sa a jiya Laraba, Mr. Pence ya ce,
"Well, it's important to remember first and foremost that Iran is the leading
da farko ya kamata a san cewa Iran ita ce kan gaba wurin bada tallafi a ayyukan ta'addanci a duniya, baicin zalunci da kuma take hakokin al'ummanta. Iran tana kuma aikawa da 'yan ta'adda zuwa wasu kasashe da ke yankin, sannan kuma tana ci gaba da zama ƙasa da ke da tasiri mai yawa da kuma hatsari a wannan yankin." Sai dai kuma Pence ya ki bada ƙarin bayani akan irin matakan da Amurka za ta iya ɗauka akan wannan lamari na Iran. Yana mai cewar akwai matakan bada taimako na musamman da Amurka da sauran kasashen duniya za su iya baiwa mutanen Iran idan suka ci gaba da dagewa wajen neman 'yancinsu. Fadar shugaban Amurka ta White House ta yi suka da zazzafan kalamai a kan tsohon babban mai bada shawara akan dabarun gudanarwa na shugaba Donald Trump, wato Stephen Bannon, wanda aka rawaito yana cewar ganawar da babban ɗan shugaban ƙasar Trump ya yi da wasu wato wakilai daga ƙasar Rasha wani babban laifi ne da ya kai ga cin amanar ƙasa da kuma nuna rashin kishin ƙasar. Shugaba Donald Trump ya nuna fushinsa da kuma rashin jin daɗinsa yayin da ya karanta kalaman na Stephen Bannon, wanda ya faɗa a cikin wani sabon littafi da ya fito a cewar jami'ar hulɗa da banima labarai ta fadar White House Sarah Huckabee Sanders a ganawar da ta yi a jiya Laraba da 'yan jaridar. Mawallafin littafin Michael Wolff ya rawaito Bannon yana sukar ɗan shugaban ƙasar Donald Trump Jr. da sarkin shugaban Jared Kushner, wanda har yau babban mai bada shawara ne ga Trump ɗin, da kuma manajan yakin neman zaɓen Trump da ake kira Paul Manafort, saboda ganawar da suka yi da wakilan Rasha, wanda suka yi alkawarin samar da wasu bayanai na ɓatanci akan tsohuwar 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton.
Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara yada zangon a nan Amurka, inda wata gardama ta bazata ta barke tsakanin shugaba Donald Trump da tsohon babban mai bashi shawara kan dabarun gudanarwa Steve Bannon, wanda har ya zargi ɗan Donald Trump da cin amanar ƙasa saboda ganawa da ƙasar Rasha. Kan wannan batun na tuntuɓi wani mai tsokaci kan siyasar Amurka, Hassan Lawal Sallau Jibiya, don ya mana fashin bakin wannan al'amari, sai ya ce.
Wato, Malam Ibrahim, lokacin da kowa yake tunanin babu sauran wani abin da shugaba Trump zai yi ya ba mutane mamaki, to sai wani abin kuma da yake ɗaure mutane kai, duk da kana ganin cewa ai yanzu babu abin da zai iya yi ya baka mamaki, kuma sai abin da zai baka mamaki. Abin da ya faru ne a wannan wa babu wanda ya ɗauka cewa akwai ranar da ainihin shugaba Trump zai kwance mashi Steve Bannon zani baina jama'a irin haka. Takaddama ce kuma ta siyasa, wani littafi ne ake jin labarin cewa ya kusa hitowa, inda ake tunanin shi Steve Bannon din ya dan soki wasu al'amuran shi shugaba Trump. Shikenan kawai ya fitar da wannan sanarwa cewa ai lokacin ma da ya kore shi ya girgiza sosai, shi Steve Bannon din da aka kore shi daga aiki daga White House ya girgiza sosai, kuma har ma kamar wani dan taɓa hankali ma ya same shi, wato dan ai kokarin wato ruguza maganganun da za su fito ma daga cikin littafin, inda littafin an rubuta shi ne bayan shi Steve Bannon din ya bar White House.
To amma wasu za su ce zargin da Steve Bannon yayi zargi ne mai ƙarfin gaske, musamman idan ka tuhumi shugaban ƙasa koko na kusa da shugaban ƙasa game da cin amanar ƙasa kan abin da watakila ba a gama warwarewa ba. Ba ka ganin watakila Trump ya kuhula ne saboda wannan zargin?
Ai, shi ya sa abin da ya fi ba shi haushi kenan. Ai, yanda aka san cewa shi ainihin Steve Bannon suna tare da Trump ɗin, tare shi yake ba shi shawara, tare ake ainihin kulla duk wata manufa wato ta siyasa da sauransu tun dai a lokacin campaign har suka zo a White House. To abin ya girgiza su sosai, shi sa suka fito da wannan da zai ainihin ruguza duk wani magana da shi Steve Bannon zai fito da shi a bainar jama'a, a ce to wani haushin koraki da aka yi mashi yasa ya fito yana wannan jawaban. Duk da shi shugaba Trump ɗin duk lokacin da aka ce shi Steve Bannon ya bar White House, Trump ɗin ya fito ya yabe shi, ya ce ai mutumin kirki ne, ya iya aikin shi dan dai ba yanda zai yi lokacin kawai shi yasa kawai ya bar shi ya tafi, saboda an alakanta shi da wa'annan ake ce ma white supremacists, wanda kuma kowa ya san dai ainihin jaridar da shi Steve Bannon yake jagoranta, sai mu farare mu kaɗai yake da ƙasa mu zani abinda muka ga dama da sauransu.
Wato masu tsananin nuna bambancin launin fata kenan?
Gaskiya ne abinda aka fi alakanta su da shi, wani ne ya ƙidejinsu.
To Malam Hassan, wasu za su ce Trump na fafatawa a fagagen daga da yawa, shin zai iya kai ga nasara kuwa idan yana fafata da mutane da dama da wasu ke ganin suna kusa da shi?
To wannan dai za a iya cewa su wa'anda suke bibiye da shi ɗin zai iya zama abin darasu wurinsu, wato idan mutum zai kusan zai zama yana da kusanci irin na Steve Bannon da kuma aqida ta kare manufofin Trump din yanda kai baka isa ka zage shi ba sannan kuma a ce Trump yau ya fito ya kwance mishi zani a kasuwa to gaskiya zakai tunanin cewa sauran makarraban shi dake kusa da shi za su fara dan taka tsantsan wanda kuma in aka fara samun haka to duk wasu ainihin nasarori da ya iya samu da wanda kuma zai ake tunanin zai samu nan gaba za su iya shiga cikin wata yar tangarda
mai fashin baki kan siyasar Amurka Hassan Lawal Sallau Jibiya game da rigimar Trump da Steve Bannon za a ji sauran hirar a shirma na hantsi daga Amurka kuma bari mu kada Najeriya inda gwamnatin jihar Ikiti ta kudu maso yammacin Najeriya ya cicciki jawabin sabuwar shekara da shugaba Muhammadu Buhari yayi yana mai cewa babu abin kamawa ciki Hassan Umar Tambuwal gare ka
Gwamna Fayose yace bibi jawabin shugaban kasa yana wani abin kamawa mai amfani gare mu a gaba a matsayin mu na matasa yace bai kamata ba shugaba Buhari ya zama shugaban kasa ba tunda baya da cikakken kuzarin yiwa jama'a hidima na tambayi gwamnan na jihar Ikiti ko me yasa yake sukar shugaba Buhari yace sukar da yake yiwa shugaba Buhari babu son rai a ciki domin ya soki tsohon shugaban kasa Obasanjo ya soki tsohon shugaban kasa Jonathan shi ma masu adawa da shi sun soke shi yana son shugaba Buhari ya kara azama ne gwamnan na jihar Ikiti yace dalilin sukar shine don a tabbatar da cewa gwamnati mai ci ta tsaya daram da kafafunta tayiwa yan Najeriya aiki don shugaba kamar direba ne idan ka bar shi yayi barci to fasinjoji na cikin hadari gwamna Ayodele Fayose ina kake son shugaba Buhari ya mayar da hankali wajen ayyukansa sai yace na daya shugaba Buhari ya samar da wutar lantarki ga yan Najeriya domin idan akwai wutar lantarki matasa za su sami ayyukan yi kamar masu walda da ma kananan ayyuka da sana'o'i haka ma shugaban kasa ya inganta tattalin arziki idan aka inganta tattalin arziki za a rage ta da zaune tsaye da matasa ke yi a kasar nan kalaman gwamnan jihar Ikiti Ayodele Fayose kenan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
To a gaida na Tambuwal kafin mu ci gaba ga wannan somun taban
mun yi wanka mun wake idanu mai sata dan dalgalin mu ce
wallahi koko bane ta kyau hajja
to sai a bi mu ashirin hantsi dan jin cikakken bayanin wannan rahoton yanzu kan bari mu za ku da gefe guda Alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba
ya Allah ya Allah na huka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka hoye ba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
idan an sami nagartaccen iyali to za a sami nagartacciyar al'umma idan an sami nagartacciyar al'umma mutane za su zauna lafiya gwamnati za ta yi sha'anin mulki lafiya
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da ganin wannan shekara ta 2018 da fatar an shekara lafiya jama'a da dama sukan shiga sabon shekara da gurin yin wani abin fito mu gani da nufin samun sauyi a rayuwa ko dai abin da ya shafe su kai tsaye ko kuma wani da suka dauka da muhimmanci a shirin domin iyali na farko a shekara ta 2018 yau Alhamis 4 ga watan Janairu shirin ya nemi sanin abin da yafi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke buƙatar ganin gwamnati ta bada ƙarfi bana ga bayanin Dr. Muhammad Hadi Musa wani mai sharhi kan harkokin iyali a hirarsa da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari
kasashe da dama sun nuna damuwar su da harka ta iyali wanda har wannan yasa suka samar da hukumomi da suke kula da harkan iyali a Najeriya ba a da wata tsayayyiyar hukuma wacce take hukuma ce kamar da hukumar man fetur take hukumar lafiya hukumar ilimi ba a da wannan hukumar da za a ce wannan hukumar iyali ce to saboda haka daga cikin abubuwan da ya kamata hukuma ta duba domin inganta rayuwar al'umma shine samar da hukuma ta iyali. Kar mu manta cewar iyalin da shine ake gina al'umma. Daga iyali ne ake samun mutane waɗanda mutanen nan za su zo su bada gudunmawa a harkar al'umma, su bada gudunmawa a ɗaiɗaiku, su bada gudunmawa a gwamnatance. Idan an sami nagartaccen iyali, to za a sami nagartacciyar al'umma. Idan an sami nagartacciyar al'umma, mutane za su zauna lafiya, gwamnati za ta yi sha'anin mulki lafiya. Saboda haka, matukar yadda ake ganin muhimmancin hukumar man fetur, hukumar tsaro, hukumar lafiya, hukumar ilimi, to matukar haka ya kamata a ga muhimmancin hukumar iyali. Ba ma haka ba, ya kamata a ce idan an jero hukumar tsaro a farko, to abu na gaba shine hukumar iyali. Domin sai an samar da iyalin, sannan za a fara zancen iliminsu, sai an samu iyali, sannan za a fara zancen lafiyarsu, sai an samu iyali, sannan za a fara zancen tattalin arzikinsu. Wannan hukuma ta iyali ita ce za ta rinka kididdiga na abin da muke cewa demography. Mutum nawa ne tsofaffi a iyalan da ake da su? Mutum nawa ne magidanta, maza da mata? Mutane nawa ne matasa? Mutane nawa ne jarirai? Wannan zai ba da damar da za a san yadda kowanne za a kalli bukatarsa, a iya biya masa bukatarsa. Sannan kuma wannan hukuma ta iyali ita ce za ta ce ana sa ran nan da lokaci kaza iyali kaza za su karu. Idan sun karu za su zo da bukatu kaza. Saboda haka kasafin kuɗi na shekara-shekara da ake yi ba zai rinka bulayi ya rasa me zai yi ba. Zai kalli waɗancan bangarori na al'umma wanda daga iyali aka samar da su, ya iya taba su kai tsaye wurin biya musu bukata.
Ita kuwa anata bayanan Hawwa Ibrahim El Yakub, darakta a wata cibiyar bunƙasa harkokin ilimi mai zaman kanta a birnin Kano, cewa ta yi.
Ina gani gwamnati abin da ya kamata ta yi ta duba da kyau shine a cikin ƴan binciken da take yi da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu masu tallafa mata akan harkar iyali. Ya kamata a tantance a duba matsalolin nan sosai, saboda ni naga kamar binciken kawai ake ana ta kuma yin rubutu. To abinda na lura shine yawancin binciken wani lokaci ba a amfani da shi. Har yanzu zaka ga akwai kamar yanzu wani harka ta fyaɗe, ƙaruwa take yi, duk da dai ba a so a ce ta ƙara, amma a gaskiyance ƙaruwa take, don kullum muna samu zaka ga ana maka abu goma na waya mafita, in ka je police station abinda dai zaka ji na jiya sai ka ji ma kamar ya ƙara ƙaruwa. Misali zan iya baka abinda yake damuna a kamar yanzu a harkar kaɗan nan. Akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce a yanzu inda gwamnati ta ɗauki abin nan da muhimmanci za a iya cimma burinsa, a riga ya zama to ya zama tarihi. Iyaye wanda ake wa ƴaƴansu fyaɗe hatta kai ga yanzu sai a je a roƙe su tsare da haƙƙinsu, a ba su kuɗi su haƙura da cewa an wa ƴaƴansu fyaɗe. Za ka ga yarinya ce ƴar shekara 8, ƴar shekara 10, ƴar shekara 11, kwanan nan bai fi sati 2 ba aka kira ni bayan magariba ga matsalar da ake da. Na tashi na saka mayafina na fita har police station don in bi ba'asi, saboda na san irin waɗannan ɗan ana kawo su da yawa. Ƴar shekara 11 ce aka samu, ya fi wata 6 ana fyaɗe da ana namiji a unguwa ya mai da ita kamar matar shi. An samu an kai abin nan police station, iyaye sun je police station, amma wai aka samu wai mai unguwa ya zo da ragowar mutanen unguwa, wai ana ba wa iyaye haƙuri kuma gashi akwai kuɗi da za a ba su. Yaya za a yi a ce an wa ƴar shekara 11 fyaɗe, iyayenta sun sarrafa da haƙƙinta, a ce kuma ita gwamnati ba ta damu ba? Ai ya kamata a ce ita gwamnatin ta ce ita ba ta haifa wannan haƙƙin ba, saboda an samu confession, an samu mutum ya ce ya yi yadda ya yi. Shi kuma mai unguwa shi ma a durƙufar da shi, a yi masa hukunci. Me yasa zai ba da ma haƙuri akan irin wannan? A duk lokacin da aka ce an kau da ido akan abin da ya kamata a ce an yi magana akan shi, akwai abin da ko a asibiti kaje emergency ne, kuma a gwamnatance akwai abin da shi ma emergency ne, yanzu ya kamata a yi shi, kuma yanzu ya kamata a zartar da shi. To ni ina jawo hankalin gwamnati ta dawo da hankalinta kan iyali, saboda wallahi sai an sami iyali wadda take ingantacciya za a samu ci gaba.
Wakili Musulmin Muni Barma ya kuma nemi jin abin da ake nema gwamnati ta maida hankali a kai na inganta rayuwar iyali a jamhuriyar Niger.
Ni Alhaji Bukar Musa ne tayar da annan kwalejin Maryama. Lalle a Niger bana shekarar da muke ciki tana da nauyi da yawa. Mutane da dama sun kewaya cikin kasa sun ga abinci ba ya je jama'a ba. Kina abinci ba ishe jama'a ba, mu muna roƙo ga gwamnati in yana ji ya jibi hankalin talakawa a taimaka musu, saboda talaka yau akwai wanda ga tashi ya kwana bai da dalla cikin aljihun shi, in bai da dalla kuma gobe ya tashi bai da dalla ya in bai da dalla sai kuma matsala duk ba ta kai ga wannan ba. Ga latizo magidan kanshi, akwai wani latizo ya yi ƙarin shi sai ya ce wani taimaka min, wani taimaka min, akwai wuya gare shi. Amma akwai waɗanda ba su da kunya, suna da shi su ta su yi tsaye su ce a basu, ba su da shi su ta su yi tsaye su ce a basu. In gwamnati yana jina ya taimaka ma talakawa ya yi kokari ya samu abinci daga waje ya sai da mutane da rahusa, sannan kuma harkoki sun riga sun yi nauyi, kuma ga harkar tax da an ka dora mutane, kuma ga harkar kyan makaranta, kyan makaranta muna son in akwai hali a taimaka musu, a biya musu abin da za su yi karatu tsakani da Allah, sannan a taimaka ma likita kuma. Kaga akwai likitoci waɗanda annan suna aiki, mutum ya zo baya da lahiya maimakon su kula da shi sai a gasa tabbaton shi, shi kuma yana nan yana mace ya to dan wurin a taimaka mai nan. Akwai waɗanda yanzu wallahi saboda ba su da kuɗi suke ajiyun su sai su mutu gida, ba su da iya saboda mi, saboda ba su da kuɗin da suka zuwa a rubuta musu ordinance ku sai ku sayo. In ko baka da ko dala suke ajiyun ka, ka taimaki ta an ka rubuta ma ordinance ba abin da zai maka. Muna so a taimaka koda mutum bai da lahiya, in ya zo ko da maganin nan na so guda ai mishi a bashi ordinance ya tayi ya sayo, in ya sayo ya kawo mun suna so su daidai wannan da an kaso. Amma sai ga mutum ya taso ta likita baya da dala yau ba da ita gobe an rubuta mai ordinance, to shin ina zai tafiya da ita, ina zai tafiya da ita, ni ban gani ba nan maraya ko baka da shi wata kila dai kana ganin mai shi. To kawai akwai lokacin da wallahi ka kai ka nema babu, to wanda bai da gashi da iyali shin kaka za a yi a waye gari sai a gama gidan yana so bai so ya hita ya bar gidan, an bar mace da iyali, to in an bar mace da iyali shin menene matsayinta da ita da iyalin, menene za su ci, maganar lantarki. To ala kulli halin ana ƙara mutane kuɗin wuta, ana ƙara mutane kuɗin wuta, ilke wannan a ƙara mutane kuɗin wuta ya kyau. Ga mutum ana ba mu ita mai ɗan sauki sauki, amma mu nan gare mu talakawa so aka kashe mu, a kashe mu ko kuma mu hasa da aiki da kuran, sannan harkar ruwa kuma ruwa namu nan nan gashi yanzu an kai aiki da ɗan ruwa ɗan kaɗan sai ga an kama fuka cewa da baka zaton za a kawo maka ba kuɗi masu yawa.
To shirin domin iyali zai ci gaba da bibiyar waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da suka tsone wa al'umma ido da nufin inganta rayuwar iyali a cikin wannan shekara ta 2018. Yanzu a madadin wakilanmu Mahmud Ibrahim Kwari da Sulaiman Muni Barma da suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Salama Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa ya kuma sa wannan shekara ta 2018 ta kasance mai amfani a gare mu duka da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To a gaida innar su amal, kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
To mai gida a dawo lafiya.
To ko shin mai saurare ya san cewa haɗura akan hanyoyinmu na hallaka bayin Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewa sama da mutane 3,000 ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura akan hanya a duk shekara? A saboda ganin yadda za a rage haɗururruka akan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya kirkiro da wani sabon shiri mai suna A Dawo Lafiya.
To baban mayar Allah kare, A Dawo Lafiya.
Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi kokarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki akan zirga-zirgar ababen hawa don rage haɗura akan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe 8 na safe agogon Najeriya da Niger, 7 na safe agogon Ghana da GMT.
To wannan haka yake har yanzu dai ga Baba Yakub makiyar din da labaran duniya amma fa wannan karan a takeice.
Wani takudar bakin wake ya kai hari a wani masallaci a jihar Borno dake arewacin arewa maso gabashin Najeriya a jiya Laraba kuma ya kashe akalla mutane 10. Waɗanda suka shaidi al'amarin sun ce maharin ya shiga masallacin ne dake garin Gamboru jim kadan kafin sallan Asuba inda ya tada bam din masallacin da ya tarushe ta koma buraguzai. Yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai wannan harin amma yana da alamar irin hare-hare da Boko Haram take kaiwa. Kungiyar da ta kwashe tsawon shekaru 8 tana tafka ta'addanci da zubda jini da zumar kafa daular musulunci a arewacin Najeriya. Lamarin da ya kai ga asarar rayukan mutane 20,000. Asubaliya kuma gwamnatin kasar ta ce mayakan Al-Shabab sun aiwatar da hukuncin kisa akan wasu mutane 5 wanda suke musu zargin aikata laifi na yiwa gwamnatocin Somalia da Kenya da Habasha leƙen asiri. An kashe mutane ne a gaban jama'a ta hanyar harbe su a garin Kuntuware dake yankin Shabele. Ko a cikin watan da ya gabata ma mayakan na Al-Shabab sun aiwatar da irin wannan hukunci na kisa akan mutane 5 ciki har da wani matashi mai shekaru 16 bisa irin wannan zargin na leƙin asiri. Kungiyar ta zartar da hukuncin kisa akan jimlar mutane 22 a bara. 9 a ciki an yi musu zargin leƙin asiri, saura kuma an zarge su da laifuka daban-daban da suka kama daga fiyade da luwadi da kuma sama da fadi da kudaden jama'a. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya lashi takobi cewa Amurka za ta mara wa masu zanga-zangar kin jinin gwamnatin Iran baya, kuma ya ce shugaba Donald Trump ya shirya ya bada goyon baya ga masu zanga-zangar ba da kalaman baki kadai ba. A hira da yayi da Greta Van Susteren, wata mai bada gudunmuwa ga shirye-shiryen muryar Amurka wadda ta yi a ofishinsa a jiya Laraba, Mr. Pence ya ce da farko ya kamata a san cewa Iran ita ce kan gaba wurin bada tallafi akan ayyukan ta'addanci a duniya, bacin zalunci da take haƙoƙin al'ummanta. Iran tana kuma aikawa da 'yan ta'adda zuwa wasu ƙasashe da ke yankin, sannan kuma tana ci gaba da zama ƙasar da ke da tasiri mai yawa da kuma hatsari a wannan yankin. Sai dai Pence bai yi ƙarin bayani ba akan matakan da Amurka ka iya ɗauka akan wannan lamari na Iran. Yana mai cewar akwai matakan ba da taimako na musamman da Amurka da sauran ƙasashen duniya za su iya baiwa mutanen Iran idan suka dage da ganin cewa sun kwato haƙƙinsu. Fadar shugaban Amurka ta White House ta yi suka da zazzafin kalamai akan tsohon babban mai bada shawara akan dabarun gudanarwa na shugaba Trump, wato Stephen Bannon, wanda aka rawaito yana cewa ganawar da babban ɗan shugaba Trump ya yi da wasu wakilan ƙasar Rasha a babban laifi ne wanda ya kai ga cin amanar ƙasa da kuma rashin kishin ƙasa. Shugaba Donald Trump ya nuna fushinsa da kuma rashin jin daɗinsa bayan ya karanta kalaman na Stephen Bannon wanda ya faɗa a cikin wani sabon littafi da ya fito.
To masu sauraron mu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu saki shigowa. Kafin mu yi sallama da ku, muna miƙa ta'aziyyarmu ga gwamnatoci da manyan masarautun jihohin Katsina da Kaduna da kuma al'ummomin waɗannan jihohin saboda rasuwar tsohon gwamnan tsohuwar jihar Kaduna wadda ta kunshi jihohin Kaduna da Katsina na yanzu, kuma ɗaya daga cikin dattawan da suka yi jawabai ga 'yan arewacin Najeriya game da muhimmancin zaman lafiya, musamman ma a shirin muryar Amurka na jawabai daga dattawa, wato Dattijo Alhaji Lawal Kaita, wanda Allah ya yi wa cikawa ranar Talata, aka kuma yi mai ta'aziyya jiya Laraba. Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri wanda ya tayani da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu, da injiniyan mu na wannan lokacin Jimmy Cook, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.